shi ake bauta. Allahn da kake bauta wanda shi yake da watan Ramadan, shi yake da watan Shawwal, shi yake da watan Zulqa'da, shi yake da watan Zulhijja, shi yake da dukkanin sauran watanni na shekara, to shi Allah ne wanda yake da dawwamammiyar rayuwa wanda har abada baya mutuwa. Kenan bai kamata ba ka yanke bautan shi saboda yankewa watan Ramadan. Wanda kuma ya maida abun bautan nashi shine watan azumi, haka idan azumi ya zo kenan Allah shi ya zo. Kaga kenan akwai buƙatar ya ƙara himma da dagewa domin bautar Allah shi in ya zo. To kuma idan Ramadan kake bauta, kaga ai daga shekara sai shekara yake zuwa. Idan ya wuce kana da buƙata wa za ka roƙo. Don haka annabi Ibrahim alaihi salam dan ya karantar da mushrikan da suke bautar wani wanda ba Allah ba, cewa duk wani wanda ba Allah ba to an iya neman shi a rasa. Ya tafi cikin masu bautar taurari, taurari ya bayyana ya ce ga Allah na nan ya hito. Ya yi ta abin da suke tare da su, ko da aka waye gari taurari ya ɓace sai ya ce kai la uhibbul afilin, ba ni san Allah mai ɓacewa, ba ni san Allah mai fakewa, saboda in bayanan ina da buƙata ya zali. Ya je wajen masu bautar wata, wata ya hito ya bayyana ya ce masu ga Allah na nan tare da su. Ya yi abin da suke tare da su, ko da ya ɓace sai ya ce ba ni san Allah mai ɓacewa. Ya je wajen masu bautar rana, da rana ta hito daro-daro sai ya ce haza rabbi haza akbar, ga Ubangiji na nan, ga wannan Ubangiji ya yi saurin girma. Ko da aka wayi gari, wato aka maraita rana ta faɗi, sai ce ta amma in ka Allah bai shirya da ni ba wallahi zan zamo cikin fatattun mutane. Yanzu wannan shine abun bauta wanda da an ɗauki wani lokaci kawai sai a ga ya haƙe, babu shi ya ɓuya. To kaga kenan Ramadan ba abun bauta bane, saboda yana wucewa, ana lokacin da babu shi. Saboda haka ya kamata mu gane baki ɗaya mu musulmi, Allah ne muke bauta ba watan Ramadan ba. Kafin ibadojin da muke yi cikin Ramadan an shari'anta su a cikin wani lokaci wanda ba Ramadan ba, ba sai cikin Ramadan bane kadai aka shari'anta su. Karatun Alkur'ani da muke yi a cikin watan azumi, to in muka yi a cikin wani wata da ba azumi ba za a ba mu lada kamar yanda ake ba mu lada a cikin Ramadan. Eh tabbata haka ne, watan Ramadan watan Alkur'ani ne, manzon Allah da kanshi yana tsananta karatun Alkur'ani cikin Ramadan irin wanda ba yi a cikin sauran lokuta. To amma ba ya nuna cewa kwata-kwata kai baka da alaka da Alkur'ani sai cikin Ramadan. Da Ramadan ya zo ka rungumi Alkur'ani kana karanta shi kowane lokaci. Amma da ya wuce ka aje Alkur'ani, in ma kana da Alkur'ani a gidanka ko a mota to ya zama abin kwalliya. Sai in Ramadan ya kewayo ka kakkaɓe mai kura. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasan, duk wanda ya karanta harafi kwaya daya a cikin littafin Allah to za a bashi kyaukyawa guda. Yace wal hasanatu bi ashri amsalha, ita kan wannan kyaukyawai za a limka mai da goma kwatankwacin ta. Manzon Allah yace ba ina nihin in kace alif lam mim baka karanta harafi guda, yace walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf, sai dai ita alifun da karan kanta harafi ne, lamun ma harafi ne, mimun ma harafi ne, ana alif lam mim kadai harafi uku. Saboda haka wannan sakamakon da ake samu na karatun Alkur'ani ba sai cikin Ramadan bane, a kowane lokaci, duk lokacin da musulmi ya karanta Alkur'ani, a kowane wata, a kowane lokaci, da sahe ko da rana ko da daddare ko tsakar dare ko bayan sallar asuba, duk lokacin da musulmi ya karanta Alkur'ani wannan falalai akwai ta, wannan ladai akwai ta. Sadaka da taimaka ma mutane da ciyar da su ba cikin Ramadan bane kadai Allah yake karba ko yake bada lada, a kowane lokaci. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar ya karantar da falala da kuma matsayin ciyar da mutum, mutumin da yake jin yunwa ka ciyar da shi, mutumin da yake jin kishirwa ka shayar da shi, mutumin da yake cikin tsiraici ka tufatar da shi. Hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duka ya tabbatar da sakamako. Ya ce man saka musliman ko mu'minan ala zama'in, duk wanda ya shayar da mutum musulmi a bisa wani kishirwa da yake ji, to saqahu Allahu min rahiqin makhtum, Allah zai shayar da shi daga wani ruwa na aljanna da ake ce masa rahiqin makhtum, wanda wasu malamai sun ce rahiqin makhtum wata irin giya ce mai tsananin dadi da Allah ya tanadinta a cikin aljanna, wanda duk wani kwatance da misali ba ya yi kawai sai in ka shiga aljanna ka surba kai ka je inda take. Allah ta'ala ya faɗi kalan wannan giya cikin suratul mutaffifin a inda yace yusqawna min rahiqin makhtum, sai yace khitamuhu miskun wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun, da aka misalta aka kamanta yanayin ta, sai Allah yace cikin wannan ne ya kamata masu gwagwarmaya su yi gwagwarmaya wajen neman ta. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi falala ta ciyarwa ba sai cikin Ramadan ba, ashe ba cikin Ramadan bane kadai ake son musulmi ya zama mai kwadayin ciyarwa da bayarwa a kowane lokaci na rayuwar shi, duk lokacin da Allah ya bada dama, musamman lamarin ciyarwa lamari ne na samun dama da iko, ita kuma dama ba ta dawama, duk lokacin da Allah ya baka wannan damai to ka dama da wannan damai kamin ta dame ta barka da damuwa, saboda haka dama ba ta dawama. In Allah ya baka dama ka ci moriyarta da dama, domin dama ba kullum take samuwa ba, idza habbatir riyahu ka faqtanim ha fa inna li kulli khafiqatin sukun, wannan mun hikima yace idan iskan ka ya kada to ka ribance shi, domin iska mai kadawa akwai lokacin da zaka ji shuru ba ya kadawa, dan haka lokacin da Allah ta'ala ya baka ikon ka ciyar ko ba cikin Ramadan bane ka ciyar, ya baka ikon ka taimaka ka taimaka, ya baka ikon ka agaza ka aka agaza, ya baka ikon ka taimaki ƴan uwanka na jini ko ƴan uwanka makusanta, to kai iya abinda Allah ya baka dama kamin daman nan ta tafi da barka, saboda haka ba sai cikin Ramadan bane kadai Allah yake karɓar ciyarwa. Ayoyin Qur'ani waɗanda suka yabi mutanen kirki a wajen ciyarwa suka ambaci cewa cikin sifofin mutanen kirki akwai ciyarwa, ba su ce ba sai cikin Ramadan kadai. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an sifanta shi da cewa mutum ne mai ciyarwa mai badawa, amma ba a ce ba cikin Ramadan kadai yake yi, a hadisi cewa yayi in Ramadan yazo yahi iskan da ake hurawa yawan kyauta da yawan badawa, amma dai kullum ma cikin badawa yake. Shi yasa wanda suka san shi suka ce ba a taɓa roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani abu ba, yace a'a bai salla ba, ka salla kalma ce ta marubuta ku, to shi bai santa ba sai cikin kalmar shahada, da kaji manzon Allah yace la to ilaha illallah ce zai faɗi, ba la irin ta masu ruwa ba ce. Shi yasa wani mai hikima yace ma qala laqattu illa fi tashahhudihi laula tashahhudu kanat la ahu na'am, bai taba cewa ba latin da yake sai cikin kalmar shahada, yace kai in ba dan kalmar shahada ba da alaƙin shi ma ta zama na'am. To manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wasu mutane sun taba zuwa daga kauye suka roki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dauka ya basu, suka sake roƙon shi ya basu, suka sake roƙon shi ya basu, har sai da abin da ke hannun shi gaba ɗaya ya ƙare, sai ya ce masu duk abin da ke gare ni na alheri wallahi ba zan taɓa dinkime shi ba in hana ku, amma ina son in tunatar da ku wa man yata'afif yu'afifhu Allah, duk wanda ya nemi ya kame kanshi game da roƙon mutane to Allah zai kama mashi wajen ya zamo mai kamun kai, wa man yastaghni yughnihi Allah, duk wanda ya nemi ya wadatu game da roƙon mutane to Allah zai wadatar da shi. Sai manzon Allah ya ce wa ma u'tiya ahadan ata'an khairan wa awsa min as-sabr, ba a taba ba wani mutum kyauta ba banhi alheri wanda ta hiyalwa kamar kyauta hakuri, saboda haka manzon Allah ya tunatar da su cewa shi dai in dai an roke shi sai ya bada, haka halin shi yake, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hanawa in an roke shi. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin sahabban shi, sai wata mace ta kawo mashi wani bargo wanda ta saka shi da hannunta, tace ya ma'aikin Allah wannan bargon ni na saka shi da hannuna don in zo in tuhatar da kai shi, ko da ta bashi manzon Allah ya farin ciki matukar farin ciki, ya karba ya mata godiya ya nade jim kadan sai ya tashi shiga gida. Sahabbai suka ce ko da ya huto sai muka ga ya sanyo shi a cikin shi, yana zaunawa sai wani sahabi ya ce ka ya ma'aikin Allah an ga bargon ya maka kyau, me ya kai kyan shi ba ni shi, sai manzon Allah ya ce to zan baka sahabbai kowa bai ji dadin wannan lamari ba manzon Allah ba da jima ba kuma sai ya tashi ya shiga gida ko da ya shiga sai ya mai da kayan shi wanda suke jikin shi ya nade kibar gwannan sai ya zo ya mika mai mai mutane suka yi tsamo ba mai magana sai manzon Allah ya tashi ya shiga gida yana shiga gida sai aka yi ca akan wannan mutum wanda baka kyauta ba wallahi baka yi mutunci ba kai ka sani manzon Allah ba a taba roƙon shi wani abu ba yace a'a sai sa ka roƙe shi bayan ka ga wannan bargon ya karbe shi kuma ya nuna kaunar da yake mashi mutane suka nuna mai rashin kyautata sai yace ku dakata wallahi ni ma ban roƙe shi ba dan in sanya na roƙe shi ne dan naga ya taba jikin shi ni ma dan in nan mutu a mana lakkafa ni da shi dan in samu albarkan jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka wannan bawan Allah ya je ya aje wannan bargon sai da ya mutu aka mai lakkafa ni da shi shi ma ya zama lakkafa ne shi to abinda nake so mu gane cikin wannan hadisin manzon Allah ba a taba roƙon shi ba yace a'a ba a taba ba a roƙe shi yana da yace bai bada ko yace a'a wannan ba halin shi bane bai san wannan ba shi yasa ma wasu suka mai shaida suka ce lalle yana bada kyauta irin kyautar wanda ba ya jin tsoron talauci to tsoron mi zai ji mishi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mai ciyarwa ne duk ayar qur'ani da zaka karanta da take zancan ciyarwa da badawa to shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kamar sifar wato wasu daga cikin malaman ba ko kuma mu almajirai wanda za su ce a ciyar amma su ba su ciyarwa su ce a bada amma su ba su bada su ce badawa alheri ne amma ba za ka samu su suna bada ba a shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne sauin gaba wajen nunawa al'umma cewa ciyarwa da badawa sifa ce ta mutanen kirki Allah ta'ala da yayyabi mutanen kirki bayan ya ce hudal lil muttaqin shi alqur'ani shari'a ne ga masu tsoron Allah sai ce alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sune waɗanda suke yin imani da gaibi kuma suke tsai da sallah kuma daga cikin abin da muka azurta su suna ciyarwa Allah ta'ala da yayyabe masu karatun alqur'ani yace innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur lalle ne waɗanda suke karanta littafin Allah kuma suke tsai da sallah kuma suke ciyarwa a sirrance da a bayyane daga cikin abin da muka azurta su wannan suna fatan samun wani kasuwanci ne wanda ba a asara a cikin shi Allah ta'ala yace ya ku waɗanda suka yi imani ko kuna son in nuna muku wani kasuwanci wanda zai tsiratar da ku daga azaba mai radadi to kasuwancin shine ku yi imani da Allah da manzon shi kuma ku yi jihadi a cikin hanyar Allah da dukiyanku da kawunanku wannan shine yayi alheri a gare ku wato idan kun san Allah ta'ala yayi ta fadin awi a cikin alqur'ani duk in yana gayin mutanen kirki sai ya gayi wato cikin sufan su akwai ciyarwa saboda haka ba sai cikin watan azumi bane kadai ake ciyarwa salloli na nafilfili wanda mutane suka yi ta yi cikin ramadan wannan da ramadan ya wuce to raban shi da sallan nafila kenan kuma sai in ya kewayo akwai yawancin rai kadai ya koma ga sallan nafila to ba cikin watan ramadan bane kadai ake sallan nafila sallolin nafila wanda ake tare da sallolin farilla rawatib wannan dindindin ne da yawa daga cikin masu kokari cikin bayon Allah suna yin su tare da kowace sallah salloli na qiyamul layl ba cikin watan azumi bane kadai ake yin su da yawa daga cikin bayon Allah masu kokari suna yin su a kowane lokaci kai abinda Allah ta'ala da kanshi ya faɗi kamin bai ta zano ayyuka na alheri wanda ake cikin ramadan kuma ana yin su cikin kowane lokaci abinda Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta ya atiyakal yaqin kai ta bautar ubangijinka har sai mutuwa ta zo ma ashe yana daga cikin halin da ya kamata musulmi ya kasance bayan watan ramadan ya kasance mai dorewa mai ci gaba mai dagewa mai nacewa da bautar Allah babu ranar bari sai ran da ka ji mutuwa ta riske ka amma matukar mutuwa bata tarda ka ba to babu ranar daina bautar Allah sai sa kaga cikin tsarin Allah bai yahe mu musalla ba saboda mun shiga halin rashin lafiya bai yahe mu musalla ba saboda muna ba cikin balaguro sai dai ya saukaka mamu ita bai yahi mamu sallah ba saboda muna cikin jihadi ana zub da kanu bai yahi mamu sallah ba saboda mun shiga cikin wani kangi na kunci ko matsaci ko takura duk inda musulmi ya samu kanshi duk halin da musulmi ya samu kanshi sai yayi sallah in kaga bai yi sallah ba cikin bini ko dai jahili ne ya azaba a sallah a cikin irin wannan yanayin ko ya azaba a sallah ko kuma a yana cikin wanda Allah ya ma uzuri ba zai yi sallah ba to kaukamin ka samu inda Allah ya ma uzuri ba za ka yi sallah ba sai ka kai ruwa rara domin kaga cikin wanda aka ma uzuri akwai mace lokacin da take haila ko tana haila ba za ta yi sallah gun ba za ta rama ba sai in ya kalakato ce wannan ba abutunta amma in dai musulma ce ta kirki to babu sallah gare ta lokacin da take jini kuma babu inda aka ce ta rama wannan sallah amma a kalakatance sallah ake da haka wanda ta aure dan kalakato to da jinin ta kuma za ta ci gaba da yin sallah su sun ce ba su gani cikin Qur'ani ba inda aka hana mace yin sallah su gani ba to ai ba su kadai suka fara ba khawarij tunda kai ragowar sahabbai a duniya sune wanda suka fara sunnan ta wannan iskanci khawarij akwai sahabban manzon Allah daransu suna ji suna gani khawarij suka zo suka nuna musu sun ma hisa iya addini su da suka kwankwado abin madarashi ba hadi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan mutanen sai suka zo suka nuna cewa su suka san addini su ba sani ba sai da aka tura musu Abdullahi ibn Abbas ya turke su yace ku yi tambaya ga duk tambayar da ke gare ku kan addini sun san ko waye Abdullahi dan Abbas a lokacin aka samu su dubunnan mutane sun baro wannan aqida ta khawarij sun dawo tare da Abdullahi ibn Abbas to a takaice dai wato sallah kaga lokacin da mace take jinin lokacin da take jinin biki lokacin ma an dauke mata sallah Allah ya yahi mata sallah amma in banda wannan lokacin sai kuma lokacin da musulmi hankalin shi ya gushi ba ya cikin hankalin shi kaga yanzu mutum idan yayi hauka koda na sati guda ne ya falfado hankalin shi ya dawo ai ba zai rama wannan sallah ta sati ba saboda an dauke mai ita amma in dai da hankalinka koda gabobin jikinka sun guguncire kaga ka kwance za a ma magani sai lokacin sallah ya to a dokar Allah sai kai sallah kai ba shi cikin wanda aka maragwami idan lokacin sallah ya ko cikin jirgin sama kake a cikin sararin samaniya to dole sai kai sallah sai in jahili ne kadai ka jinkirta sallah akan lokacin ta innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta Allah ya ce ita sallah ya farlanta ta ne akan lokacin ta ga masu imani dan haka ba za ka kin yin ta ba saboda wata larura ko saboda wani maci ko saboda wani takura ko saboda wani zugi ko saboda wani ciwo ko saboda wata hijima ko saboda wata sabga ko saboda wani rudani ko saboda wata musiba babu ita wanda aka ce ba za ka yi sallah ba da kaga ba kai sallah ba to akwai ta tsakaninka da Allah kawai domin kai namiji kaga uzuri guda ne kawai ya zama kwana ne kake baka halka ba har lokacin sallah ya wuce to wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma uzuri amma kafara shine da ka tashi kai ta kawai da zama ita ce abu na farko da za ka yi da ka tashi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kwana akan wata sallah man nama anis salati aw nasiha duk wanda ya kwana akan sallah ko ya mance ta fa kafaratuha to kafara shi shine an yusalliha idza dhakara ya sallace ta idan ya tuna manzo Allah a wani hadisi yace la kafarata laha illa dalika ba ta da wani kafara sai wannan kake na in mantuwa kai an maka uzuri amma da ka tuna kai ta aqimus salata li zikri idan kwana ne kai amma uzuri amma da ka farka kai to amma kwanan ma han mai uzuri ba kowane kwana bane akwai kwanan shegantaka da rena sallah yanzu duk mutumin da ya bari sai gaba da lokacin sallah bai wuce saura minti 20 ba ko 30 kawai sai ya shiga kwana kaga rabe da ki sallah da muhimmanci bugu ya so dama ya shalle yayi shalle ku amma in dai kwanan ba na ganganci bane ba to kai kana cikin masu uzuri domin manzon Allah da kanshi a rayuwar shi kwana ya taba dauke shi shi da sahabban shi ba sai sallah asuba ba sai da rana ta hutu domin ya karanta zama karantarwa ga al'ummar shi dan haka mahallu shahidi dai shine mu san cewa babu inda Allah ta'ala ya dauke mamu nauyin ibada da kaji mutum yana cewa nan cikin biro ne ka san ba wurin addini bane to jahilin musulmi ne amma idan ya san Allah kuma ya san abin da yazo yi duniya, to babu wani lungu cikin duniya inda aka ce nan ba lungun bautar Allah bane. Idan kana zaune a cikin wata ƙasa, sai ƙasar ta sa doka ta ce ba addini, kwata-kwata an hana duk wanda aka ganshi yana bautar Allah, to za a halbe shi ko za a kame shi ko za a mai tara ko za a sanya shi cikin kunci. Aya Al-Qur'ani cewa tai ka bar wannan ƙasar, ka je ka canza wata ƙasa. In ka kake barin ƙasar ka zauna na wurin har mutuwa ta tarda ka, to ka shiga uku uku masa uku ko so dubu uku. Domin aya Al-Qur'ani cewa tai innal ladzina tawaffahumul mala'ikatu, lalle wa'inda mala'iku suke karɓar rayukansu zalimi anfusihim, sun zalimci kawunansu. Qalu fima kuntum, in mala'iku suka zo karɓar ransu za su masa tambaya, nace a cikin wani hali kuka kasance, ga kunan didim ba ku bautar Allah, hamuntar da ku ba sallah ba salati. Qalu, sai su ce ya ku mala'ikun Allah muna da uzuri. Menene uzurinku? Kunna mustada'afina fil ard, mu mun kasance mutane ne masu rauni a bisa ban ƙasa, talakawa ne bayan Allah, miskinai, ba kuɗi, ba iko, ba ƙarfi. Masu gari sun ce ba za mu yi sallah ba in mun yi akwai matsala, sai sa muka saki ido ba mu da wata dabara, amma dai mun yarda da Allah har a zuciyarmu. To nan fa ba hujja, kawai duka ne za su ji, za su ji duka ne daga mala'iku. Alam takun ardullahi wasi'a, mala'iku za su ce masa shin ƙasa Allah ba yalwa gare ta ba? Fatuhajiru fiha, mi ya hana ku yi hijira, ku bar garin da aka ce ba za a bauta ma Allah ba, ku je inda za a bauta ma Allah. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, sai Allah ya ce fa ulaika ma'awahum jahannam, to waɗannan dai makomar su wutar jahannama ce. Wasa'at masira, kuma makoma ta yi muni. Sai Allah ya ce illal mustada'afina, sai dai masu rauni, minar rijali, daga cikin maza tsofaffi, irin wanda ko sun ce su hijira ba su san inda za su ba. Illal mustada'afina minar rijali, wan nisa'i, da mata. Allah ya ce mata ma ya karbi uzurinsu. Wal wildani, da ƴan yara. La yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila, su wannan ba su iya yin wata dabara kuma ba su iya gano hanya koda sun kama hanyar balaguro. Fa ulaika asallahu an ya'fu an, Allah ya ce waɗannan tabbas Allah zai yahe musu, saboda Allah mai gafara ne, mai jin kai, mai tausayi. To amma kattaifa, kaga ba su ciki ko kato majiyin ƙarhi ya ce yayi zauna wai an hana bautar Allah, don haka ya saki ido ba iyawa. Allah ya ce wannan dan wutar, makomashi wutar jahannama. In dai har mala'ika ya saba ko ya tarda shi ba akan addini ba, to koma wane ne ya hana shi a duniya baya da uzuri wajen Allah? A wata aya Allah ya ce ya ku bayina, inna ardi wasi'a, lalle ƙasa ta yalwa gare ta, don haka ban yarda ba a bauta ma kowa sai ni. Allah yana nihin idan nan an hana to i gaba ka ci gaba da bauta, amma Allah bai yarda ba bisa ban ƙasar shi ka ce wai wani wane ya hana ni bautar Allah, saboda abinda muka zo yi kenan duniya ko. Don haka tun da dai bautar Allah muka zo mu yi duniya, to dole babu mahita sai dai mutum ya yi bautar. Wanda Allah ya halitta, ya kwaɓa halittar shi saboda kawai ya zo ya bauta mashi, to ina ya samu damar shagaltuwa da wasu ababe wanda za su zame mai uzuri gaban Allah ya ce bai bauta ma Allah ba. Wani malami ya ce amma wallahi law alimal anam lima khuliqu lama haja'u wa namu, yace tabbas wallahi inda bayun Allah sun san dan mi Allah ya halice su, to da ba su je suka yi kwance ba suka yi ta kwana. Inda sun san mi yasa Allah ya halice su, da ba su je suka yi kwana ba. Don haka ƴan uwa, wannan ibada wadda muke tukuba akan ta, muke ƙara ƙaimi da ƙarfi akan ta cikin watan azumi, to kamata yi a ce har bayan wucewa azumi mun dora mun ci gaba. Kamata yi azumi ya zame mun wato wata makaranta wadda ta ƙara mamu ilimi, ta ƙara mamu ƙarfafa alaƙa da Allah. Malamai suna cewa kullum alamar karɓuwar ibada shine wata ibada bayan ta. Idan kaga kayi ibada, to alama Allah ya karɓe ta shine aga ka ƙara wata ibada bayan ta. Shi yasa Allah yace fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, yace fa idza faragta, idan ka gama, fansabtu ka kahu sai malamai suka ce ana nihi idan ka gama ibada to ka kahu cikin wata ibada kuma idza faragta fansab idan ka gama ibada to ka ƙara shiga wata ibada kai tsaye wato shine alamar karbuwa a wajen Allah suka ce ma'auni wanda mutum zai gano kokarin shi da fafata kashi da ayyukan alherin shi wanda ya cikin watan azumi wai sun karbu ko basu karbu ba shine ya kalli kanshi bayan azumi shin bayan azumi ka ci gaba da bautar Allah wannan alaka mai ƙarfi da ka kullo da Allah cikin watan azumi ka dore akan ta bayan azumi ko ko rafa shi wa kai yanda kake kokari kake hwata kake da azama da himma cewa ba sallah ba za ta wuce ka ba a cikin azumi shin bayan wucewar azumi ka ci gaba da jin haka cikin zuciyanka ko ko kawai ko da aka ce an ga wata sai ka ji lum shikenan duk wannan himmai ta zama hamma duk wannan kokarin naka ya kare an kawo ƙarshe wasu daga cikin bayan Allah saboda karancin rabo a wajen Allah da zaran an ce an ga watan sallah to tun wannan daren alheran da suka yi cikin watan Ramadana a cikin wannan daren sai ma sun yi ciki sun batar da wannan alheran sun yi ayyukan sharri masu yawa wanda sun yi karfin wancan alherin masu ma sai ma sun yi ciki yanzu su za su yi ciki ladaddakin da suka samu sun kare wasu kuma bayan Allah su Ramadanin ma ba ya da ma alharma kwata-kwata mutane kala-kala akwai wanda a cikin Ramadanin ma ba su daina abubuwan da suke aikata ba na sabon Allah to wannan ba zancen su ake ba ana zancen bawan Allah wanda yake sanya kwashe lahiya da Allah dan uwa bayan watan azumi so ake musulmi ya ci gaba da azumi bayan watan azumi so ake musulmi ya ci gaba da qiyamul layl bayan watan azumi so ake musulmi ya ci gaba da karatun alqur'ani bayan watan azumi so ake musulmi ya ci gaba da sadar da zumunta da ƴan uwan shi bayan watan azumi so ake musulmi ya ci gaba da halarta wajajen alkhairi wajajen wa'azuzzuka da wajajen tafsirai bayan watan azumi ayyukan alherin da ka dauko ka kwaro su a cikin watan azumi to ka dore ka ci gaba da inda a ce za mu dorewa akan abinda muke akan shi cikin watan Ramadan inda a ce musamman ma dai nan maradi irin kokarin da bayan Allah suke cikin watan azumi inda a ce za a ci gaba da shi har bayan azumi ina tabbatar muku da mala'ikun Allah za su dora sabkowa suna gaggaisawa da mu kiri-kiri ba wai a sirrance ba za su dora sabkowa suna gaggaisawa da mu haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma wani sahabin shi da ake ce masa Hanzalah Hanzala ya fito daga gidan shi in aka zo majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi wa'azi sai Hanzala ya ji wani irin imani a zuciyar shi ya sabko amma da an tashi daga wannan wa'azin aka koma gida kawai sai ya ji abin ya wuce a ci gaba da abubuwa na rayuwa Hanzala ya makan shi bincike ya gano ka akwai matsala kawai wata rana sai ya fito daga gidan shi zai je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hadu da Abu Bakar Siddiq a bisa hanya suna gaisawa sai ya ce ya Abu Bakar na faka Hanzala ai Hanzala ya zama munafiki Abu Bakar ya san kuma shine Hanzala ya ce subhanallahi me kake faɗi haka sai ya ce ya Abu Bakar na gano kawai na zama munafiki yace domin ina wajen manzon Allah yana mamu wa'azi yana tunatar da mu akan wuta da aljanna sai in dora ganin kamar ga wuta nan ina ganinta da idona kamar ga aljanna nan ina ganinta da idona yace amma da na dawo daga wajen shi da nazo gida iyali da ƴaƴa suka yi wasa da mu sai mu shagartu mu ta kalkata dariya yace sai mu manta da wannan wa'azin zikan da aka yi muna sai Abu Bakar ya sayar da kanshi ya yi dum ya ce wannan matsala ni ma ina samunta ya ce wallahi ni ma ina samun wannan matsala ba kai kadai bane munafiki in dai wannan ne munafiki ya ce mu tafi tare wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai suka juya suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da aka zo inda manzon Allah yake sai Hanzala ya ƙara maimaita maganar shi yace ya rasulullah na faka Hanzala ya ma'aikin Allah Hanzala ya zama munafiki sai manzon Allah yace subhanallah me kake faɗi haka sai yace ya ma'aikin Allah in muka zo wajen ka kattunatar da mu wuta da aljanna kan mamu wa'azi sai mu dora jin wani irin imani kamar ga wuta nan muna ganin ta kamar ga aljanna nan muna ganin ta da ido yace amma da mun koma gida muka shagaltu da mata da yara yace shikenan sai mu manta sai al'amuran duniya da abubuwan rayuwa su shagaltar da mu sai mu mance da mahi yawan abin da ka tunatar da mu sai manzon Allah ya murmushi yace ai inda law annakum tadumuna ala ma antum alaihi da a ce za ku dawwama za ku iya dawwama akan wannan yanayin na imani da kuke ji lokacin da kuke wajena ina muku wa'azi inda a ce a rayuwanku za ku iya dorewa ku dawwama lasafahatukumul malaikatu ala turuqatikum wa ala furushikum da mala'iku sun dora hutawa suna gaisawa da ku akan hanyoyin ku kiri-kiri da kuma bisa shinhudunku kana kwance kaman shinhuda kai sai ga Jibril ya zo ya ce assalamu alayka ya lawali manzo Allah ya ce inda za ku iya dawwama akan haka da akan hanyoyinku da bisa shinhudunku mala'ikun Allah za su dora zuwa suna musafaha da ku sai ya ce walakin ya hanwala sa'a ba'da sa'a yace sai dai ba haka bane ya kai Hanzala sa'atan fa sa'a wani lokaci ne da wani lokaci zuciyar mai imani ta dawo ga Allah ya tuna Allah wani lokaci kuma duniya ta dan ja ya tahi manzo Allah ya ce haka nan ne abin yake wani lokaci a dawo wani lokaci a karkata haka abin yake kowane wani lokaci a dawo ga Allah a karkata gaba daya kenan dawwama akan hali na ibada dindindin da imani dindindin manzo Allah ya nuna hakan ba abu bane mai yiwuwa to amma me ake so abinda ake so shine mai imani kar ya shagaltu gaba daya ya zama yayi waci da lamarin Allah gaba daya a yanda dai wato kake tuna wato duk in ka tuno kai iya abinda kake iyawa kaga ai ko ga watan Ramadana ba duka lokutan bane mutane suke zama gaba ɗaya lokutan su sun zama bai da minti ko guda na huta ko na shakatawa ko na hira ko na tattauna ko na farin ciki kawai shi ya zama mai ibada ba haka nan ba to haka nan ne rayuwa take akwai lokaci wanda za a dawo ga Allah akwai kuma lokaci wanda za a ci gaba da lamuran duniya saboda wata magana ta wani daga cikin magabata yace ka rayu yace ka nemi duniya kamar za ka rayuwa cikin ta dindindin kuma ka bauta ma Allah kamar za ka mutu gobe gobe kenan kaga abinda Allah ta'ala ya faɗi makaruna kenan ko yace wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka kar ka mance darabanka na duniya yace akai babu ruwanka da duniya gaba daya ya kai wannan na ganka kai ce a mu yan gudun duniya ne ku guje ta ku je ina bayan Allah halice ku cikin ta a kakkamance da rabonka na cikin duniya amma sai dai ka kyautata kamar yanda Allah ya kyautata maka ka kyautata kamar yanda Allah ka bauta ma Allah kuma ka kula da lamu abinda zai gyara rayuwarka ta duniya Allah bai haramta ma ba ka shagaltu da abinda zai inganta rayuwarka ta duniya amma sai dai abinda yake zama abin zargi shine wanda ya karkata gaba ɗaya zama bawan duniya gaba ɗayan shi shi kawai hidimar shi da fafata kashin ta faduka tashin shi duniya kawai shi dan duniya ne ita yake nema ita ya sani ita yake bauta ita yake kallo gaban shi ba ya tunani sai a kanta ba ya fara'a sai saboda ita ba ya kuka sai saboda ita ba ya alaka sai saboda ita in kaga yana tattaunawa da kai kai ma danta ne ita kake nema kawai shi rayuwar shi rayuwa ce ta entire baya da aboki sai na entire baya hulɗa sai ta entire wannan dan duniya kenan yana cikin wanda Allah ta'ala ya zarga Allah ya ce man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha duk wanda ya kasance shi duniya yake so to zamu gaggauto mashi da duniyan nan a cikin duniyan nan ma na shawo amma abinda muka ga dama ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا sannan mu sanya mai wutar jahannama ita ce makomar shi zai kone a cikin ta yana abin nisantarwa yana abin zargi kenan kaga cikin ɗan duniya ba kowa yake samu ba duk wanda yake neman duniya to cikin su Allah ya ce za mu ba wanda muka ga dama a cikin su kuma za mu ba su abin da muka ga dama ba abin da su suka ga dama ba don haka kar ya zamanto shagaltuwa da neman duniya ya saka manta da asalin abin da ya kawo ka a rayuwar nan ta duniya. Saboda haka ƴan uwa babban abin da ya dace bayan Ramadan shine mutum ya ci gaba da bautar Allah. Ya ci gaba da kasantuwa bawan Allah. Farillai wanda ya tsari ya kula da su cikin Ramadan to kar ya mance da cewa Allah nan fa ba sai cikin Ramadan bane kadai yake. Ya ci gaba da tsare su. Nafilfili waɗanda yake yi cikin Ramadan ya ci gaba da azumin farilla wanda ya wuce na Ramadan. To kar ya mance cewa akwai azumin muka na nafilfili tun cikin watan ma da ya shude akwai azumin Shawwal ko wanda manzon na azumi guda 6 na watan Shawwal wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wanda ya azumci Ramadan sannan ya biyo shi baya da azumi 6 na watan Shawwal to za a bashi sakamako na kamar yayi azumin shekara gaba daya me yasa manzon Allah ya faɗa haka saboda shi Allah duk in ka aikata alheri guda to limka ma yake sau 10 ka kauga azumin Ramadan ko 30 ba dai mutun yayi to shi Allah a wajen shi 30 ne kenan in kai azumi 30 kowane 30 kowane dai aka limka shi sau 10 ya zama nawa kenan ya zama 300 kenan ko 10 10 sau 30 300 kenan to 300 kuma plus guda 6 na azumin Shawwal shi ma 6 allilinka shi 10 ya zama nawa kenan 360 shine lissafin kwanakan shekara sai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya azumci Ramadan sannan ya biyo shi da azumi guda 6 na watan Shawwal to ya zama kamar wanda ya azumci shekara gaba daya haka Allah ta'ala zai bashi lada cikakka bayan shi akwai azumi na nafila wanda ake yi a kowace altanin da kowace alhamis manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yin shi tsawon rayuwar shi har sai da sahabbai suka tambaye shi ya manzon Allah ya muka kana azumi a kowace altanin sai yace yini ne wanda aka wato yini ne wanda aka haife ni a cikin shi sannan kuma aka bani annabta a cikin shi sannan kuma yini ne wanda aka sabka mana da wahayi a cikin shi saboda haka nake azumtar shi aka tambayi manzon Allah akan azumi na alhamis da altanin manzon Allah yace da rana altanin da rana alhamis rani ku ne wanda ake bujuro ayyukan bayi a wajen Allah yace ni kuma ina son a bujuro da aiki na ina cikin azumi yace da rana altanin da rana alhamis rani ku ne wanda Allah ta'ala yake gafarta ma bayin shi kamar yanda hadisi tabbatacce ya tabbatar da haka cewa ana bujurawa da ayyukan bayi a kowace altanin da kowace alhamis fa yaghfirullahu azza wa jalla fi zalika al-yawm li kulli imri'in la yushriku billahi shay'a sai Allah mai girma da daukaka ya gafarta a cikin wannan yini ga dukkanin mutumin da baya yi wa Allah shirka bai hada shi da komai illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi shahana sai dai mutumin da tsakanin shi da dan uwan shi akwai gaba fa yuqal sai a ce utruku hadaini hatta yasbaliha utruku hadaini hatta yasbaliha waɗannan biyun su ku kyale su banda su cikin wanda za a magahara sai sun shirya haka Allah ta'ala zai faɗi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar dalilin da yasa yake azumi saboda waɗannan ranakun su na musamman ne a wajen Allah altanin da alhamis manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da azumi na ayyamul bid ayyamul bid shine kwanuka na farin wata kwanukan farin wata sune rasha 3 da 14 da 15 sune kwanukan da ake cema kwanukan farin wata manzon Allah ya kwadaitar da al'umma su doro wannan azumin shine azumin ayyamul bid 13 14 15 cikin kowane wata idan kai baka cikin masu azumin nafila na alhamis da altanin to ka sa ma ranka cewa zaka dora yin azumin ayyamul bid 14 14 15 waɗannan ranakun ranaku ne wanda wato wata yake yin haske a cikin su to kuma wanda ya azumi guda uku cikin kowane wata za a rubuta mai lada kamar yayi azumin watan gaba ɗaya ko akan wannan ka'ida da muka karanto yanzu na cewa shi aikin alheri Allah rubanya shi yake goma kaga idan aka rubanya aka lillimka har goma kenan kowane wata sai a lumka ma azumi uku kamar kai kenan ya zama kamar watan gaba ɗaya kai azumi sai zama kai a rayuwanka gaba ɗaya in ana neman as-sa'imuna was-sa'imat kana cikin su daga cikin azumi wanda ake yi ba sai ramadana ba ana azumin arafa shi ma sau ɗaya ne a shekara ko sannan waɗannan kwanakan guda goma na watan zulhijja tun daga kamawa watan zulhijja to idan musulmi ya azumci waɗannan kwanakan ko da yake guda tara za su zama ba tunda ba a azumi ranar sallar layya waɗannan kwanakan guda tara duka ana azumtarsu azumtarsu ya tabbata magabata sun aikata dalilai sun nuna halaccin yin azuminsu kuma yana cikin azumunmuka na nafilfili musamman shi azumin ranar arafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalan shi sannan wato ana azumin ashura da azumin tasu a kaga dukkaninsu wannan azumunmuka ne nafilfili wanda ba na farilla ba wanda musulmi yana da damar ya ci gaba da yin azumi ba sai cikin ramadana ba to shi kuma wani fa daga cikinmu raban shi da azumi kawai tun ramadana kuma in ka ga ya ci gaba da yin azumi to ya kewai saboda tsabar kasala da rauni da ragwanci da kuma rishin kimanta addini ma za ka ji wani wai yana cewa ai azumin nan shi da na rakke wata ni ba zan yi su ba ya san gida ba sai na rakka shi ba ko ya ce dama da ya zo ba rakko shi ne ba don haka ba na rakka shi wai shi ba zai yi ba amma kuma sai ya hada da wata magana ta izgili da kuma batanci ma ga addinin Allah to wannan magana tana da muni kuma tana da hatsari in banda uzurin jahilci tana iya kai mutum ga ridda domin izgili ne yake yi ga addini shi kuma addini ba izgili da shi zaka ce zolaya ce nake wasa ci ba a wasa ba a zolaya indai addini wasu mutane sun yi haka aka tambaye su suka ce innama kunna nahudu wa nal'ab ai muna dan kutsawa ne muna rage tazara hanya saboda tahiyya sai da hira sai Allah ya ce kul ka ce masu abillahi shin yanzu da Allah wa ayatihi da ayoyin shi wa rasulihi da manzon shi kuntum tastahzi'una ku kasance kuna izgili la ta'taziru to kai ku kawo wani uzuri kada kafartum ba'da imanikum haqiqa kun kafurta ba'da imaninku a aya ta gaba Allah ya ce in min yahe ma wasu cikin ku to wasu sai sun shaka shi in min yahe ma wasu cikin ku wasu ba za mu yahe musu ba sai mun masa azaba kenan kaga addinin musulunci ba a mai izgili kuma ba a zolaya ko wasa kawai ka zo ka shafka wani iskancin ka ko wani izgili sai ka ce a zolaya ce nake ba kake zolaya Allah kake zolaya koko annabi koko ayoyin Allah ne kake wasa da su to dan haka ba kirijiya ba wurin wargin makaho ba addinin musulunci ai saboda addinin musulunci bai san wasa ko reni shi yasa ba a yarraba ka ce ka shiga gahuta kamar dai wani rudu ko ɗakin matar wai na shiga kuma na haita yau da waye ce ka shiga waye matsa maka waye alama wuka bisa waya ya ce sai ka shiga yasa wasu kafirai suke suka rasa wai menene yasa wai musulunci in ka shiga ka haita ake maka hukuncin kisa abin da yasa saboda shi ya fi ƙarfin wasa addinin Allah ne na gaskiya ne bai yarda da wargi ba can idan wargi za kai ka je ka wargi da wasu addinai daban amma shi musulunci ka'idar shi tun farko ba a cilasta ma ka shigo shi ka taba ganin dan za ka shiga musulunci sai an mawayo ko sai an baka kudi ko sai an baka buhuwan shinkafa irin yanda kristoci ke yi suna jawo mutane musulmi suna yin haka yace a su za su jawo ka musulunci ne da kudi ko da wani kyauta babu wannan zancen shi kawai ka gamsu ne ka gano saboda musulunci addini ne na gaskiya bai buƙatar sai an ma wulu-wulu ko sai an ma wayo ko sai an yi tama dubara ko sai an ɗora ma salar don gudun kakkacere amma shi addinin da ba wannan ba in banda salar kin nan ba ka iya tsayawa na ka zo ka ji da ma an yanke na wata uku sai ka fara to zan hukuma can ana na haƙuri fasto yana to billahi laji a bani kayana in ba haka ba ni kawai zan bari saboda shi bai da hujjoji ko dalilai wanda za a gamsar da mai hankali cewa addinin daidai. To da mine ne za a gaya ma? Mi ke da kai ga kuje balle kai kwaɗayin roman shi? Mine ne za a faɗa maka a cikin addinin wanda zai sa ka gamsu ka gano daidai ne balle ka shi kana da shauƙin ka tsaya kai? In aka ba Kirista minti goma aka ce ya maka wa'azi, sai minti goman su ƙare, ba wai kai da ke sauraron shi ba shi ma bai san me yace ba. Ana to shi Yesu Almasihu Isa ya zo ne saboda ceto, ya ceci wanda baya da zunubi, ka san shi mai ceto ne, don haka ɗa uba jika kawai wallahi har minti goma nan ba Allah ta rana da gangan ka tsaya kai sibir ɗin wa'azin Kirista a gidan radio ka ji abin da ke da kai. Mene ne ake faɗi? Me ake faɗi na gamsarwa? Shi mai faɗi kuɗi ne aka ba shi ya tsaya. Kuɗi ne aka ba shi ya tsaya, da an daina ba shi ya hasa ba zai ƙara yi ba. Don haka shi ma bai san me yasa yake yi ba, balle har ya gamsar da kai kai ma ka zo kai. Za ka ga in Kirista ya sai hili a gidan radio rabin awa, to insha Allah mafi yawan mutukan da waƙe-waƙe ne za a yi da su. Da ya ɗan yi magana kaɗan sai ka ji an sanyo kiɗi gililin gililin, Yesu ya zo don ya ceci mutane, sai ka an sanyo waƙa kawai. Da ya zo to shi kenan shi mai ceto ya zo, idan ceto ne kawai za ka ji ana ta maimaita maka. Kareta wai me ake so a faɗa maka don ka gamsu ka gano wannan addinin da gaske addini ne? Babu. Kaga shi musulunci ba a cilasta ma ko a ce sai an ma dabara, kai za ka gamsu da hankalin da Allah ya baka a kwatanta ma ka gano sai ka zo ka karɓa. Cisa kaga a duniya har kafiran maƙiyan shi sun yarda, a duniya wallahi babu wani addinin da ake shigan shi ake shigan shi ake rububin shiga shi kawai musulunci, duk duniya babu shi. Kullum ma kowace sahiya ta Allah akwai masu baruka hujji su shiga musulunci, kowace sahiya ta Allah akwai su a duniya, musamman ma tare da wannan kafofin sadarwa sun taimaka kwarai wajen arna su gano gaskiya. Kasa kai kasashen da ba ma abari a yi bayanin musulunci don ka a gano shi, da an ga da gaske bayyana musulunci za ka yi to an ɗauki mataki a kanka. Sai a zo ma mutanen da shi a birkice, ai ta'addanci ne, ai shi ne addinin jihadi. Akwai wanda aka suke farna mutane addinin jihadi na kashe mutane, haka suke gaya ma tare mutu, amma yanzu tare da kafofin sadarwa mutum yana kwance gidan shi kafiri can bangon duniya na yamma ko na gabas ko na kudu ko na arewa, kana kwance a cikin ɗakin matarka bisa gado kawai sai saƙo ya zo maka da kyau a kwatanta ma yanda musuluncin nan yake na ainihi. Mutum ya ji da kanshi wallahi wani yana cikin ɗakin shi yake karɓan musulunci, sai ga ya gamsu kuma ya musulunci. To a takaice shi addinin musulunci haka nan ne, babu wasa a cikin shi, saboda haka babu zancen musulmi ya zo yana izgili, kuma babu zancen in kuma waɗancan masu cewa musulunci me yasa yake kashe mutane, ya akwai wani addini wanda bai kashe mutane saboda sun bar shi? Ko cikin watan Ramadanin nan an kawo mu wani saurayi matashi, an kawo shi ga hannunmu muna cikin tafsiri, aka ce ya musulunta ne, amma yanzu dangin shi sun ɗauki alƙawarin sai sun gabayar shi. Sun suke suka ce saboda ya musulmi, ya gano musulunci shi oshi Kirista ce, uban shi Kirista ne, yan gidansu gaba ɗaya, shi kuma ɗan saurayi ne matashi, ya gano musulunci ne gaskiya ya musulunta. Amma dangin shi wani ma ya mai alƙawarin wallahi sai ya kashe shi, yasa yake neman a bashi mafaka da malaba. Kenan ba musulunci ba ne kuke zargi. Shi kuma musulunci bai ma kashe wanda ya bar shi sai in akwai shari'ar musulunci. Sai in akwai shari'ar musulunci da kuma balle a jawo wani a ce an kashe shi saboda ya ridda. Sai in akwai daula ta musulunci, akwai hukuma mai gudanar da tsarin musulunci, lokacin nan ne za a yi wannan zancen kisa. An zaka ta ganin musulmi kawai sun bi wani mutum saboda ya zama Kirista, sun bi shi sun yi ta kisa sun ce sai sun kashe shi. Ba haka nan, saboda tsari ke da kai cikin musulunci. To ala kulli hali dai musulunci bai yadda da wasa ba, bai yadda da izgili ba, saboda addini na gaskiya wanda ya cancanci a girmama shi a mutunta shi, ba a maida shi abun zolaya ba ko abun barkonanci. Yasa a musulunci in mutum ya zo wato yana sallar wasa, yana duka yana wasa, aka ce me kake ce wasa ke yi? To in dai mai ilimi ne ya ridda ya bar musulunci, abinda yan funafunan nan suke na izgili da addini, ko ka tarda wai wani mutum ya shiga gaba wai neman ne, yana sallah an duka ya tashi ya tashi gantaka wai dan dai mutane su yi dariya, wannan jahilci ne baki kirin wallahi inda ya san musulunci ba zai yi haka nan. Musulunci ba a mai irin wannan. Addinin musulunci addini ne wanda ake girmama shi ake mutunta shi. Ko wanda ba musulmi ba a yarda ba ya wulakanta musulunci ko ya yi wani abu na tozartar da addini. Balle kai da kake musulmi kai da kanka za ka dore. Ko kuma irin wasan yana cikin miyagun wasanni na yara. Wanda ya shiga gaba yana lakubar lakubar. Ha, ba a wannan wasai. Wannan wasai duk in musulmi ya ga dan shi yana ya hana shi. Ana cikin wasan da haramun ce ita saboda ta saba wa musulunci. Kuma wasa ce da wani abu mai daraja na addini. Haka duk abin da aka ce addini ne to cikin biyin. Ko kai ko kuma kawai ka bari. In ka bari ba ka yi ba to ka kame bakinka ya fi sauki akan ka dawo ka ce suka abin ma za ka yi. Da ka ce za ka sauki abin to akwai matsala babba. Saboda haka dai an waka in yi nisa daga cikin maudu'in mu na halin da ya kamata musulmi ya kasance bayan watan Ramadan to shine ya kasance cikin masu dorewa akan bautar Allah kuma ya naci addu'o'i da kai ta yi cikin Ramadan to bayan Ramadan ma ana son ka ci gaba da yin addu'o'i shi yasa aka rawaito cewa magabata idan suka yi azumi ya wuce to dawowa suke su ta kuka kuma suna roƙon Allah Allah ya karbi ayyukansu wanda suka aikata cikin Ramadan sai zaman su rayuwarsa gaba ɗaya ma Ramadan ne Ramadan ba ya wucewa a wajen wanda ya san shi wata shidda suke suna roƙon Allah Allah ya karbi ayyukansu wanda suka aikata a Ramadan da an yi wata shidda kuma sai su shiga roƙon Allah Allah ya nuna masa wani Ramadan kenan su gaba ɗaya rayuwar Ramadan ne ba su mancewa da shi har abada saboda girman shi a wajen su ba haka ya kamata mu kasance masu shagaltuwa da bautar Allah masu dorewa da ibada a cikin rayuwarmu musulmi ba ya da damar aje addini ko te ba ya da wannan damar yasa kake ganin wato waɗanda suke yi wa addini irin wannan wulakancin to tun duniya Allah yake tozartar da su in mutum saboda yana ma'aikaci ko kuma saboda Allah ya bashi kuɗi ko kuma saboda Allah ya ɗaukaka shi ya mai wata daraja wai sai ya nuna shi yanzu ba mutumin addini bane ba wai riddai ba yana nan musulmin shi amma addinin nan yanda ya rungume shi a da to yanzu ba haka nan bane saboda yanzu yana da kuɗi su kuma addinin masu kuɗi dan cakura ne ake kadan ya isa addinin masu mulki dan cakura ne ake kadan ya isa yanda talaka zai dagargaje ya bauta ma Allah to su ba su da wannan bukata saboda su suna da kuɗi ko yasa Allah ta'ala ya sabkar da abasa wata wallah asalin sabkar da ita manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam manyan masu arziki na cikin garin Makka da manyan masu fadi aje a cikin garin Makka sai suka zo wajen shi sai manzon Allah yana sanya jawo hankalinsu su musulunta a daidai lokacin kuma sai wani bawan Allah da ake ce masa Abdullahi ibn Ummi Maktum ya zo makaho ne shi bai san abin da ke faruwa ba ko da ya tunkaro ya ji muryar manzon Allah sai yake cewa ya rasulullah allimni mimma allamaka Allah ya ma'aikin Allah ina son ka sanar da ni daga cikin abin da Allah ya sanar da kai sai manzon Allah ya gince fuskar shi bai ji dadin maganar nan ba da wannan makahon yake fa saboda me saboda yana tattaunawa da manya shi wannan ya riga ya karbi musulunci sai manzon Allah yake ganin kenan ba ta tashi ake ba yanzu ko ta waɗannan su Abu Lahab da Abu Jahalif ta tashi ce ake ana son a jawo su ne manzon Allah ya gince fuska sai ya juya haka ya juya mai baya sai ya ci gaba da waɗancan magana yana cewa ya kai baban wani shin kana ganin abinda nake kiran mutane zuwa gare shi na sadar da zumunta da kula da dangi da sadaka da taimakon juna wannan abu ne wanda akwai wani matsala cikin shi sai guda cikin su yana lawar dima babu wani laifi na rantsa da jini yana na rantsa da jini ba laifi Allah yana cikin haka ne haka ya faru sai Allah ya samkar da abasa wata wallahi kalli saboda gwaninta Allah da kuma hikimar shi manzon Allah ya cutar da makaho ko kadan bai cutar da makaho ba inda manzon Allah ya so ya cutar da makaho da magana zai mashi makaho dan kai wani jasta ai baka cutar da shi kana nan baka yi ne kuntata mai ba amma manzon Allah saboda kyawawan dabi'un shi ya san makaho ne a maganar da yazo yana yi manzo Allah bai ji dadi ba amma bai ware shi ba bai mai tsawa ba bai ce shahaba mu lahiya ba bai ce jirani ba saboda ya san yana girmama shi kawai dai sai ya ginci kaga bai ganin ginci ba ko kuma ya juya amma duk da haka sai da Allah ya aika mala'ika Jibril da wahayi aka karantawa manzon Allah abasa ya ginci wata walla kuma ya juya baya an ja'ahul a'ma wai dan makahu ya zo mashi wa ma yudrika la'allahu yazakka to me ya sanar da kai cewa shi makahon nan zai tsarkaka aw yazakkaru ko kuma shi makahon ya wa'aztu fatanfa'uhu dhikra wa azin nan ya amfane shi amma man istaghna amma wanda ya nuna shi ya wadatu daga Allah bai ma da buƙatar komai ga Allah fa anta lahu tasadda kai shi kake bujuro ma amma alaika Allah ya zakka to miki akan ka idan bai tsarkaka ba in ya mutu ya zama dan wuta miki akan ka wannan nauyi Allah ya dora ma amma man ja'aka yasa'a amma wanda yazo maka yana kwazo yana gaugawa huwa yasa'a kuma yana gaugawa wa huwa yakhsha kuma yana jin tsoron Allah fa anta anhu talaha kai kana ta shagaltuwa game da shi ba ma ka san maganar shi Allah ya ce kalla inna hata dhikra aha wannan tunatarwa ce wa'azi kaga Allah ta'ala shi sa malamai suka ce inda manzon Allah ya boye wani abu cikin wahayi da ya boye wannan sura saboda zargin shi ne ake gaba ɗaya farkonta Allah ne yake zargin shi haka Aisha tace inda manzon Allah ya boye wani abu cikin sakon Allah to da ya boye a masa wata walla saboda Allah ya sabkarta da wani irin salo na ban mamaki wanda ana zargin shi duk da ba a kama sunan shi ba amma karara da shi ake kuma sai Allah ya nuna cewa wannan makahon musulmi yana da daraja da alharma a wajen Allah da girma wanda ya cancanci ka saurare shi ka girmama shi saboda shi musulmi ne waɗancan kirka dirkan masu kudin masu matsayin saboda ba musulmai bane ba su da wata daraja a wajen Allah ba su cancanci ka kyale makahon musulmi ba saboda su kaga wannan ba karamin darasi bane ga masu wa'azi ko wallahi ba karamin darasi bane a ce wai saboda wasu masu kudi ka kyale talakawa ya ba ganin su masu kudi da masu mulki kamar yanda Abdullahi ibn Mubarak yace aral muluka bi adna ad-dini qad qana'u wa la arahum radu fil aish bid-duni fastaghna bid-dini an dunya al-muluki kama istaghna al-muluku bidunyahum an ad-dini yace ni naga masu mulki da masu kudi sun wadatu daga bin addinin Allah sun wadatu shi suke kai su ba dole bane sai sun bi Allah eh ga mutum wata kile da shi ake tafafataka ana sama ana kasa ana haduka tashi ashe dan yana talakkan da kudin shi sun kai miliyan 30 to ya ware nisa da al'umma kenan suna karuwa suna yana kara nisa aya qur'ani ta sha fadin haka wa idza an'amna 'alal insan Allah yace idan muka yi ma dan adam ni'ima a arada kawai sai ya kauda kai wana abi janibi sai ya janye sasannin shi fa idza masafa sharruha kana ya usa in kuma sharri ya shahe shi sai ya kasance mai yanki tsammani wata aya ta ce fa zu du'a'in arif lokacin za ga mai yawan addu'a ne mai fadadawa ya Allah kana girgiza hannuwa kamar su ce an samu jaraba kenan a dawo ga Allah amma da ya ji dadi komai ya tafi daidai shi yanzu shi yake ko Allah bai taimake shi ba rayuwar shi lahiya launi wanda ba su da komai sune suke da bukata gare shi sai ta wahalar da kai naka sai ga mutum in ya zama sarki ko ya zama wani mai mulki kai wani ko deputy aka ce an nada shi ya zama deputy to shikenan kawai shi yake shi yanzu bai da lokacin zuwa ya jera masallaci tare da talakawa ungosu ga kafa shiga kafa talaka yace ai abin da yasa in ka je sallan nan masallaci wallahi talakawan nan za su dame ka mabarata da masu maula da wane ne dan haka abbai mai wayo mai addini mai imani cikin su shine wanda zai gina gida sai ya dan shago daga gehe yace masallaci ne wajen kai dora zuwa masallaci cikin sallah cikin al'umma sai dan tabbaci wani dan gehe yace shi ma masallaci ne wannan dan ya dora hutawa shi yana sallah a ciki shine kawai shi yace saboda kanshi kaga wannan shine mai imanin cikin su wanda zai dan ware wani dan shago cikin wani bakeke ya dibi unguwa guda yayi gini sai ware wani shago yace masallaci ne saboda da asuba kai ya tai masallaci kuma sauran lokuta da in yana gida kawai ya ga hamma sai ya buɗa ma kanshi wata koha wanda daga nan kawai kai tsaye shigowa ce zai masallaci daga gidan shi to sai ya ce su masu mulki da masu kuɗi haka suke wadatuwa suke daga addinin Allah ji suke ba su da buƙatar shi to fastaghna bid-din kai ma ka wadatu da addini an duniyar muluku game da duniyar masu mulki kamar yadda su ma suka wadatu daga kamar wanda suka wadatu da mulkin su akan addini dan haka dai bai kamata ba wato musulmi na kirki ya zamana ya wadatu daga addini ko kuma ya zabi cewa shi yana cikin kasan musulmin da suke ganin wato ruku da addini da bin Allah sau da kafa wannan wani irin kaso ne mutum yake sa kanshi takura maka kasa akwai masu dubun kan da suke ganin ma rayuwa ba ta dadi inda ka rungumi addini gaba daya in kana son ka sha dadin rayuwa to addinin nan kadan mai rukun sa kai na kashi kadan rike kadan kawai kadan nisa to lokacin kenan shine addinin bariki za dai azuwa ayi sallah tare da kai in an ce ana wani abu na addini wata rana a dan gaurgin ka amma ba sosai ba kakka matsa kai kwarai to wannan ya isa shine addini ya isa kawai haka yake same shi wa in ka matsa kai ka bada kai gaba ɗaya to rayuwar ka lalacewa za ta yi ba ta dadi wallahi tallahi duk mutumin da ya rabu da addini kwata kwata yayi batan kai batan mututus jin dadi yayi gabas kayan ma har abada babu ranar haduwa da shi da kai da shi da mutum ya san ni'ima ta addini da kuma sanyi da mutum yake samu a zuciyarsa dadin rayuwa saboda yana da addini wallahi ba zai zabi mulkin duniya ba akan shi sai sa wani malami yake cewa inda sarakuna da masu mulki sun san irin dadin da muke ji da kuma hutu da muke ji a cikin zuciyarmu da sanyin rayuwa da sun yaƙe mu da takubban su akan su ma sai sun yi irin wannan rayuwar ta mu ya ne za a yi mutumin da akwai Allah tare da shi rayuwa ta zama ta ba shi wahala ko ta zame mashi kalubale to amma in babu Allah tare da kai ko ma mi kattaka kuma ko mi kattara wallahi sai ka shiga kuncin rayuwa ai alƙawari ne Allah wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan tank wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma duk wanda ya kauda kai game da wahayin Allah Allah ya mai alƙawarin sai yayi rayuwa mai kunci to wani jahili shi jira yake ya ganshi ya zama talakabe da kodala shine rayuwa mai kunci go shi a wajen shi inda akwai kuɗi to rayuwa babu yadda za a ce rayuwa mai kunci ce rayuwa mai kunci shine ba kuɗi an tambaye shi me dadin rayuwa bai sani ba to inda kuɗi ne dadin rayuwa ya akai aka dora samun masu kuɗi suna halbe kawunan su ko nan cikin mara ɗaya an sha samu ko ba da jima ba akwai wani mai kuɗi da ya hau itaji kwanaki nan ko ya hau itaji ya kunna ma kanshi wuta kuma kowa ya san yana cikin masu arziki amma ya hau itaji kin da shi ya gina ta can sama ya kunna ma kanshi wuta kuma ya ci gaba da ihu a zo a cece shi jin dadi kuɗi ne jin dadi kuma haka yake faruwa a America kusan duk lokaci zuwa lokaci ma sai an samu irin wannan kake wani mai kuɗi wanda an san shi yana da kamfanoni daban-daban kawai sai a je ya shiga gida ya halba kanshi ai ta bincike menene ya faru in kuɗi ne jin daɗin rayuwa ya halbe kanshi saboda su ashe ba su bane jin daɗin rayuwa ba su bane jin daɗin rayuwa kuma yana nuna kuncin rayuwa ke sa mutum ya kashe kanshi koko jin daɗin rayuwa koko jin daɗin mutum saboda yana jin daɗi rayuwar shi tayi daɗi yana cikin fafatawa ko mina tahiya da ke kace ya kashe kanshi ko me ke sa mutum ya kashe kanshi kuncin rayuwa to ka bincika ka gani inda aka yi yawan kisan kai mutum ya kashe kanshi da kansa kasashen kafirai kasashen ma da ake takamar da sun yi kowa arziki a duniya to can akwai wahala a yi sati wani bai kashe kanshi ba kawai wahala a ce an yi sati wani bai dora ma kanshi bindiga bai halwa to inda jin daɗin rayuwa shine ka samu kuɗi ko ka samu abubuwan rayuwa inda wannan shine jin daɗin rayuwa ai ba bai kai waɗannan ga kashe kawunan su da bai kamata ba kamata ai a ce irin ƙasashenmu ƙasashen da ake cewa na talakawa ko ƙasashen da ba su da komai to nan ne ya kamata a samu mutane na ta kashe kansu da mutum ya nemi kuɗi ya nema bai samu ba kawai sai kashe kanshi to ashe ƙarya ne mu kuma saboda ni'ima ta musulunci da gata na musulunci wallahi tallahi cikin kasashen mu ne zaka zo wani gida ka tarda an waye gari mai gidan yana da kaya kusa kai 20 billahi allazi la ilaha illa huwa ya waye gari baya da jikkabira cikin aljihun shi kuma ana dariya gidan shi har da shi ana dariya ana fara'a ana mulmishi wallahi tallahi haka bai faruwa kasashen arna kaje ka bincika kaje wannan katar da gida ana dariya ana fara'a iya da su da baban su kuma uban baya da jikkabiyar kuma ga da ya kusa kai 20 a cikin gidan kuma hankalin shi kwancin lus baya tunanin matsala bai da zugi bai da takura da za a auna zuci sai a ji shi daren takam yake lahiya ci la kontansiyon ko digiri da biya wani tansiyon saboda mi saboda musulunci ni'ima ta musulunci ba ardi bane ya san Allah akwai Allah mutum ne zai yi shekara 50 yana tara kuɗi lokaci ɗaya su zo su kone gobara ta same shi ko wani hatsari amma zaka same shi bai haukace ba kasashen kafirai suna iya sifarta wannan matsala haukacewa suke su ko kuma mutum in ya ga duke shi ta kama rata shiga yake ci shi ma ji ina mi rayuwar mi zai bayan wannan ita wani idan aka ce duke shi ta kama da wuta to neman shi ake yi a samai ankur a dauri a rike saboda ni saboda in dai yazo ya ga wuta wallahi sai ya shiga neman shi ake yi shi a daure shi saboda kai in ya ga hannun bai iya dauka kawai shi ma shiga lafi saboda shi kafiri shi yake to ba wannan wata rayuwa zai tsaye shi shine karshen jin dadin shi a fahimtar shi to wannan kuma mummuna fahimta ce inda wannan abubuwan duniya su samu su ne jin dadin rayuwa da ba a samu wani ba irin yanda aka zalunci kasashen mu aka yi musu waso su arzikin su to da ba a same mu muna fara'a ba muna dariya muna bulmishi muna jin dadi muna sakin huska da kullun sai a same mu tukun cikin kunci cikin muni amma ba haka nan bane ba Allah ya dauki alƙawarin sai ya dandana mummunar rayuwa da kuncin rayuwa ga duk wanda ya kauda kai game da sakon shi ga wahayin shi kuma haka nan kuncin rayuwar yana nan yana bin waɗannan mutane saboda ka ruku da addinin Allah yana daga cikin abin da yake ba mutum rayuwa mai dadi wallahi in Allah ya ba mutum kuɗi Allah ya ba shi duniya kuma aka yi katari mutum ne mai addini to in kana son ka ga yanda ake murmurar duniya da kyau ake gurguranta ake jin dadin rayuwa zo ka kalli wannan bawan Allah wallahi shi zai ji dadin rayuwa Isa Ali ibn Abi Talib yace wato mi ya kai kyawun duniya da addini idan suka haɗu mi ya kai kyawun haka a ce mutum Allah ya bashi duniya kuma sannan Allah ya bashi addini mi ya kai kyawun haka amma ina amfanin duniya zalla babu addini me amfanin haka in kana son ka ga rayuwa irin ta dabba to kaje gidan mutumin da yake da duniya amma babu addini tare da shi wallahi sai ka tar da sifofi irin na dabbobi kai akwai ma akwai lungunan da in kalle kana rayuwar irin wannan mutanen sai kaga bai kamata ba a ga masu da dabba don an zalunce ta ita da kanta ba ta irin wannan mummunan rayuwa saboda haka addini tsarki ne tsabta ne addini ceci ne wanda yake tunanin addini kata ce sarka ce yana dunkule mutum ne ya mamaye shi ya hana shi shakat dummuci a ce ma Allah ya hana da in kai haka kawai ya hana kaka ji dadi da haka yana ganin ba a jin dadin rayuwa sai an cire kata da sarka ta addini an jefar da ita to lokacin nan ne sai kai abin da ka ga dama cikin liberte ba doka ba wani sako daga Allah ba wani hani ba umarni sai ka dan nuna bijire mu addini ko yaya ne in kana son ka ji dadi to wallahi wannan bakin jahili wallahi bakin jahili saboda dokokin da musulunci yake sawa akwai wata doka da musulunci ya sa wadda ta zama kunci ga dan adam ita doka ce wani tsari ne wanda musulunci ya zo da shi wanda shi wannan tsarin yana cin karo da abin da ake cewa jin dadin rayuwa duk wanda ke ganin haka ya kamata ka mai tambaya na farko menene jin dadin rayuwa na biyu a musulunci wani abu ne wanda ya zo ya ci karo da jin dadin rayuwa wanda ya hana a ji dadin rayuwa shin zinace shine jin dadin rayuwa inda shine jin dadin rayuwa a wajen shi to musulunci ya hana zinace
kaka ga in dai shi a wajen shi shi ba ajin dadin rayuwa dole sai an yi ta zinace zinace kenan sai an yi gasar bunsurugu kadai aji dadin rayuwa sai wanda shi duk matar da ya gani ta sha kwana shi yake kawai shi ya cancanta a ce matar shi ya kamata a ce waccan tashi ci in dai wannan shine jin dadin rayuwa to wannan ai rayuwar dabbanci ce menene jin dadin rayuwa shan giya a sha giya a yi su a dora amai ana sabbatu ana fadin maganganu a hita daga cikin hayyaci wasu fa wannan ne jin dadin rayuwa ka je ka yi bincike dukkanin waɗanda suka shiga harakar bariki a cikinmu suka mai da addini ko ce haushi ma yake ba su in sai ga za a yi addini 100% yanzu na wurin wannan gwamnatin ta cani da ta zo ta dan nuna kamar ta damu da addini wallahi tallahi akwai wasu daga cikin ƴan bariki kululun bakin ciki ya ka musu ga wuya kamar su mutu in sun ga ana kimanta addini ma ka ji da Allah wannan shine wai siyasa an ga na irin mu jahilai kawai sai ta zage sojojin nan wai ba su iya mulki ba ya ne za a yi a ce wai malamai wai imam shine za a jawo a ce wai za a sanya su cikin harkar siyasa sai suna wautar da wannan tunanin nasu suna nan da bakin ciki kuma sai sun mutu da bakin cikin su wallahi sai sun mutu da bakin cikin su to irin waɗannan mutanen mutane ne masu duhun kai wanda su sun ma dauka rayuwar ma ba tai sai an maida addini ko te kadai tai dadi su haka suka dauka to kaje ka tarda menene suke najin dadin rayuwa wallahi tallahi zaka tarda da yawa daga cikin su ƴan giya ne su kurba giya su yi zina duk wato hulɗa da ƴan mata ba doka wannan shi ne suke ce ma dadin rayuwa duk lokacin da suka ga dama za su iya alaka da kowace irin mace babu wani doka kuma sannan shi wato yana da mata yana da iya yana da komai me jin dadin rayuwa sai ka tarda wani shi abin da ya dauka jin dadin rayuwa shine zai samu kare kawai ya zama abokin shi duk inda za a tare da kare kawai saboda ya ga turawa suna ya azawa shine jin dadi dan haka shi dadin shi yake sha kawai kullum tare da kare yake daga in zai shiga mota tare da karen shi in zai je sayayya kasuwa da karen shi duk abin da za ya tare da karen shi wuki wuki wannan shine ya dauka honewa shine cin duniya shine jin dadin rayuwa ni jin dadin rayuwa ya fasara ma duk abin da zai zana sai ka tarar da wasu abubuwa ne na shiriri ta da shirme shi kuma addinin musulunci duk sai ya tsarkake ka daga wannan yace kar kai saboda kai musulmi mai tsarki ne mai daraja sai ya sama ma madadin su akwai wani abu wanda musulunci ya hana wanda babu madadin shi wallahi babu sai dai kawai in mutun jahili ne bai sani ba amma duk abin da ka san musulunci ya haramta to akwai madadin shi na halal musulunci da ya haramta zina sai ya haramta aure shi ma sai ya halatta aure auren ma yace fanki hu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba yace ku aure abinda ya maku dadi na mata ko wace kala kake so ma qabalakum aka ce abinda yake maka dadi a zuciyarka wanda kake so musulunci ya ce dole in ka tashi aure sai ka auri mace mai addini in kana so ka je ka auri wato ƴan basket ko ka je ka auri wanda ta gama tabarniyar duniyar nan ta kare ko kuma ka bari sai wanda ta gama karuwancin duniya ta kare ka ce kai take mai ita za ka auri kai kasan musulunci ya ce maka in zaka aure dole sai ka auri mai addini a'a manzo Allah shawara ya baka yace mutane suna aure saboda kuɗi ko saboda dangantaka ko kuma saboda kyau ko saboda addini yace to amma kai kokari ka ribanta da auren mai addini zaka ji dadi shawara ce kai baka to in kace akai mai kyau kake so dan girman Allah a cikin Qur'ani ko hadisi akwai inda aka ce haramun ne ka aure mai kyau kashe ka aure mai kyau duk wanda ta cabo man shahi ga kumci kaga ta burge ka kaje kai kaja kai daga baya ka gano me yasa manzon Allah ya ce ka zabi mai addini in ka aure mai kyau ya zama kyau shi kadai ka bi to randa ka shiga uku randa kai tagumi lokacin ka tono abin da manzon Allah ya fadi na cewa ka zabi mai addini amma bai haramta maka ba ba a ce haramun bane kuma baka saba ma Allah ba zunubi ko guda ba a rubuta ma saboda ka ci auren mai addini ka aure mai kyau ina lahinka babu wani zunubi a kanka in mutum ya ce a shi kuɗi yake biya kawai zai auri mace saboda kuɗi ya saba ma Allah bai saba ma Allah ba amma abinda ya samu zan Allah ya bashi shawarar kai yayi haka saboda abu ne mai kai mutum ga ladama to sai ya ce shi bai jin wannan shawarar sai ya je ya gwada to je ka gwada ai ba haramun bane kaga musulunci bai hana ka baka aure ko wace irin kallon mace kake so doguwa baka fara gajera wankan tarwatsa ko wankan tarnatsa ma idan akwai to kaje ka samu ka aura duka babu inda aka sama kaidi balle ka ce an hana ka jin dadin rayuwa abinda musulunci ya nuna ka zama mutum mai tsarki musulmi kar ka zama mutum kazami mai cakule-cakule shine aka hana aka sanya doka da tsari da kaidi kuma in mace hudu gare ka ka saki guda kana iya kaje ka ƙara auren wata babu matsala dan haka ala kulli hal babu wani abu da aka ce shan giya haramun ne shan coca-cola fa shan madara shan exotic fa kaje ka tawoji kowane iri ne ka ce wannan jin sai ka ji shi an hana ka ka ji shi kowane iri ka ɗanɗana shi ka sha hakkunan ka ya motsa ka ji daɗi daidai ba a ce haramun bane babu wanda ya ce ma haramun da Allah ta'ala ya ce an haramta kuɗi da ruwa sai ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba saye da sayarwa kuma halal amma kuɗi da ruwa aka ce haram an haramta wallahi babu wani abu wanda musulunci ya haramta wanda kuma musulunci bai da madadin shi na halal babu shi sai sama malamai suke cewa ya kamata duk lokacin da malami ya bayanin cewa kaza haramun ne ba kyau to ya kawo madadin shi mai kyau tunda akwai madadin shi a musulunci aka ce bid'a ba daidai bane sai a ce sunna daidai ne aka ce aikata kaza bai da kyau sai a ce amma aikata kaza yana da kyau sata haramun ne amma neman halal daidai kace zumunta bai da kyau sada zumunta shi yake da kyau dan haka duk wata rayuwa da duk wani abin da zai taimaka wajen inganta rayuwa da rayuwa ta yi dadi musulunci ya zo da shi ayat qur'ani cewa ta yaqul man harrama zinatullah allati akhraja al'ibadi kace wane ne wanda ya haramta kayan kwalliya da kayan kyalkyali na duniya wanda Allah ya fitar da su domin bayin shi waye haramta sai Allah ya ce kace waɗannan Allah ya fitar da su saboda masu imani a cikin rayuwar duniya asali ma saboda masu imani Allah ya in kaga wani kafiri yana danawa to irin karin maganar nan ne da Bahaushe yace albarkacin kaza ka dangare yake shan ruwan kasko amma asali Allah ya ce saboda masu imani ne Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga cikin dadada halal na abubuwan da muka azurta ku ashe mai imani so ake in za ya ci abinci ya nemi mai dadi ya ci in zai sha abin sha ya nemi mai dadi ya sha haka Allah ya ce ku ci daga cikin abubuwa masu dadi na halak wanda muka azurta ku kai dai kawai ka tsare ka kiyaye haram akwai wanda ya haramta ma musulmi ya sha wani abu mai dadi to in giya yanzu mutum sai ya zama na shi saboda dai tsabar sai ya yi ma Allah tawaye ko sai ya mai hito na hito duk kayan shaye-shayen nan masu daɗi na duniya da ke da kwai zube da na zamani da na galgajiya da nada gaba ɗaya babu wanda ke birge ka babu wanda kake bala'in son ka surba shi ka ji daɗi sai giya ita kadai kuma gabanka wasu sun sha sun yi fitsari gaban ɗiyansu gabanka wasu sun sha sun yi amai cikin jama'a gabanka wasu sun sa sun yi sabbatu sun faɗi maganganu marasa daɗi kai yanzu wannan shi kadai ne kake ganin wani romo da aka haramta ma a duniya har sai ka buƙaci kamar addini ta waye saboda ka sha giya to duk inda wasu ƴan barikin mu suke wanda suke ganin addini wani kunci ne da kange ka takatar da wallahi ƴan giya ne giya ce suke son su sha shi yasa suke wulakanta addini zina ce suke son su yi shi yasa suke wulakanta addini ji suke kai waɗannan biyun su ne suka yi shahara kuma su ne mafi girman abin da manya-manyan 'yan boko da 'yan bariki na Nijar saboda su ne suke wulakantar da addini zai shike in dai suka ce sai sun bi addini to ba su ba zina ba su ba shan giya shi kadai ne sai banda su dama me yake da ku sai doriya akan haka wani iskanci na aje gidan rawa aje gidan shakatawa aje waye shi kuma zuwa wurin shakatawa in dai babu wani abin sabon Allah waye haramta shi duk inda gidan shakatawa yake a duniya ko America yake in dai a can ba wani abu ke da kai na sabon Allah ba wai hana ka je ka shakata ka hauta tare da iyalinka ko kai kadai ka ce kawai ka tafi ka shakata ka hole wannan abin haramu ne ba haramun bane ko ka ce a kai ka tafi wata otel kawai ka kama otel za ka je ka dan huta ka wannan haramun ne a musulunci ba haramun bane ba a musulunci. To menene abinda musulunci ya haramta wanda har kwakwalwarka take nuna ma ruko da addini 100% yana hana aji dadin rayuwa. To dan haka wannan dusharrin shedan ne da rudin banza da wuce. Musulmi ka rungumi addinin ka na musulunci. Zaka ji dadin rayuwa. Kuma babu abin da zai hana ka wallahi a cikin rayuwa. Babu abin da zai kara ma sai daukaka da izza da girma. Ka rayu cikin mutunci, ka mutu cikin mutunci, ka haɗu da Allah cikin mutunci. Amma ka ga irin wannan shawaran naka nuna a kai addinin nan wallahi to ni musulunci nan ba na ce ba ni ba ni musulunci amma dai ni wani ma sai ya samu abin suna wai tsanani ni tsananin nan ne ba ni so na addini. Me tsanani? Kawai kace zaka tsare sallah sai ka dora yin sallah akan lokacin da shi sai ya samu suna mai tsananin. Ka san mu muna musulunci mun ma musulmi ne amma dai tsananin nan ne dai nake sa ABD. Ka gane shi ne tsananin nan ne ba ni so na haisan musulunci mai kyau wanda babu tsanantawa a cikin shi. Kajiyo shi kamar shi ne Rasulullahi shi zai faɗi musulunci mai kyau. Ai musulunci mai kyau irin wanda annabi ne. Ko kana ne kai kahi annabi iya tacewa da sanin daidai. Yanda manzan Allah ya bauta mu Allah shi ne musulunci mai kyau. Ka ce ba za ka yi irin yanda ya ba to ragewa ne kai akan musulunci mai kyau. Ka ce za ka yi haka wuce yanda ya yi wannan kuma zarɓaɓɓiya ne da wuce gona da iri. Don haka mai ƙoƙarin riƙo da addininmu a ƙarƙashin hasken karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanda duniya ta murkuce ta yamuce ta cakule aka samu cece kuce to mahita guda ce shine kawai ka bauta mu Allah da irin hanyar da magabata suka bauta mu Allah. Ko aya Qur'ani za a fassara maka in an fassara ma ita akan wannan tsarin ba za a badda ka ba. Amma in ka ji an ja an ce ai kaza take ni kai ta mamaki. Ya kauja aya ya ce cikin Qur'ani ne. Yo wane ne bai ja aya za a duniya? In ya ja aya ba jan aya bane matsala shin yanda ya fassara haka nan ne musulmin farko suka fahimci aya. Kawai sai ka ji wani mutum ya zo ya daddage wai ga aya ga aya. Amma kuma ayai da gaske aya aya ce. Amma sai dai ba ta nuna abin da yake faɗi wallahi ba ta nuna shi. Abinda zai tabbatar ma da ba ta nuni kawai da ka koma ga musulunci na farko shikenan. Ba ma sai ka yi nisa ba kawai ka ce masha annan da shekara 500 mu bincika littattafai malaman da suka bauta ma Allah nan da shekara 500 mu gawa ga ayai irin waga fasarar ce suka mata su ma haka nan suka yi koko dai sabuwa ce waga fasarar shikenan. Ka huta da hayaniyan masu hayaniya wani dan kalakato zai wahalar da kai ya ce maka wai cikin Qur'ani ba an babu ma sallah da haka kawai arwallah za ka zo kai tsaye sai ta bushi. Abubuwa wanda da jimawa musulmi gaba ɗaya na duniya ba su da ja ba ma su cikin abubuwan da ake tattaunawa ko ake jayayya a kansu sai wani ya zo da rana tsakaice ma ba haka nan bai ce ma hajjin nan da kaga ana yi ai asali kaza ne ba haka nan bane sallan nan da kaga ana yi ta azhar ba haka take ba ga yanda take sai ce aya zai ja ya ma bayani. To shi yasa irin wannan zamanin namu bayan mutum yana kwadayin ya bauta ma Allah sau da kafa kuma sai ya kara da kwazo wajen neman ilimin addini. In bai kara da kwazo wajen neman ilimin addini ba to bautai ba ta yiwuwa. Akwai mutane da yawa wanda kwadayin su bauta ma Allah yasa aka dora su ga hanya bata. Wallahi suna da manufa mai kyau su suke su bauta ma Allah da kyau. To wannan kwadayin nasu shi yasa sai wasu suka ribance su suka ja su suka dora su akan wata dabaliyar banza. Katar da mutum yana ta wata ibada ya yi zuha ya sha wahala amma wallahi ba Allah ne ya sanya shi ba. Ba daidai ba ne ba. To kuma Allah bai sanya ka ibada ba kai kasa kanka koko wani malami ne ya sanya ka. Kuma sai Allah ya biya ka. Allah ba zai biya ka ba aikin da ba shi ya sanya ka ba. Ko kai da kanka mutum ya ma aikin da baka sanya shi ba ba ka biyan shi. Baka biyan shi balle Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka magana ta ƙarshe dai ita ce halin da ya kamata musulmi ya kasance a kai bayan Ramadan shine halin ci gaba da dorewa da bautar Allah. Hali na wato sai dai a kashe tsohuwa akan daudawata. Ka rike addinin musulunci rukuna babu zancen saki. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a cikin hadisai daban-daban cewa
قل آمنت بالله ثم استقم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني آية القرآن دي وسنونا مسلمين كريكي شيني واندا زايا يتبو تر الله حسيلو كتن دبتوا تزومش إذن كومتوا تزوما وشيكن نلو كتن سيدا وياي amma in dai ba mutuwa ce ta zo ba ramadani ne ya wuce ha to wazancan ba lokaci bane na jingine bautar Allah ko daina bautar Allah mu ci gaba da ayyukan alheri waɗanda muka saba da su cikin watan azumi mu mai da rayuwarmu gaba ɗaya kamar watan azumi mu zamo kamar wani daga cikin magabata wani malami wanda aka ce inda za a sabkan mai da mutuwa yau ko kuma a sabkan mai da saƙo a ce gobe za ka mutu to bai iya karawa akan abin da ya saba aikin da yake na bauta Allah bai iya kara ko misqala zarra saboda shi kullum ma cikin kwazo yake da himma ana ba zai iya wuce abin da yake yi ba to haka nan ne ya kamata musulmi ya kasance kullum cikin shiri amma yanda Abdullahi dan Umar yace idan kaga sahiya to kakka jira marece idan kuma kaga marece to kakka jira sahiya kai amfani da lahiyarka saboda rashin lahiyarka kai amfani da rayuwarka saboda mutuwarka ka mori damar da Allah ya baka kamin lokacin da damarka za ta kurce abinda na faɗi na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi kurakure kuma ina fatan Allah ta'ala ya gafarta mu inna musu mu jara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullah